Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3 na yammaci agogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Juma'a 18 ga watan Disambar shekara ta 2020, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna tafa da rahoto akan irin halin da yaran nan da aka sace a makarantar kwana ta karamar hukumar kankara suka tsinci kansu a hannun yan bindiga, da kuma yadda suke yanzu haka a birnin na Katsina. Daga bisani sai mu leka jamhuriyar Nijar, inda ake bikin cika shekaru 62 da samun yanci daga Turawan mulkin mallaka. Muna kuma tafi da wasu rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice, wanda kuma muke tafi da shirin mu na musamman daga jamhuriyar Kamaru. Amma duka mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kamar kowace shekara a daidai wannan rana ta 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin sallar ranar da ta zama jamhuriya, yayin a shekarun baya-bayan nan hukumomi suka canja mata fuska, ake haduwa ana yin jiha-jiha. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta hada mana rahoto akai.
Shekaru 62 kenan da Nijar ta zama jamhuriya. Tsawon wannan lokaci wani ci gaba ko akasin haka ne ƴan ƙasar suka gani? Ga dai abin da wasu da na hira da suke cewa.
Sunana dai Adamu Madugu. Na farko dai muna godiya sosai da Allah ya gwada muna wannan rana. Ƙasar mu Nijar ta zama jamhuriya. Sai mu ce alhamdulillah, saboda yau Nijar kowa ya shigo ta ya san da ya shigo ƙasa ba kamar da ba, don ta hurhura sosai saboda irin ayyuka da muka gani. Akan samu wurare waɗanda lalle har yanzu suna da saura, amma gaskiya motsiya hilabewa ga yanda anka motsa sai mu ce to gaskiya alhamdulillah.
Gani Dauda kun bana, amma mun ga abubuwan yazo kamar da Lamidi. To Allah shi musamman ne yasa kaga hal adiri da samur ma da aka saba dan akara ba da damal wannan himmal wannan ranar adifar da aka yi sallah ta bana an dage ta ba ai ba ta yi ba saboda fitato wancan hujjoji wanda su masu tsara su suka sani.
Sunana Malam Mamangala Dima Talaka ne, mazaunin unguwar Kwalliya. A dai can da cikin shekaru da muka sani akan zo a taru a gwada abubuwan da ƙasa take da kwai, ma soji ne su zo su yi deplay da sauransu, ma ƴan makaranta ne. Yau aka waye gari har su mutane na zamani wanda suke jagorancin ƙasa ta ƙarƙashin demokradiyya sai suke zauwa wannan a bikin wannan sallai sai suke yin shi kamulli dai kamulli dai. Kuma dama ce wadda a kowane lokaci duk garin da aka je sai an ɗura mai kuɗi, an yi gine-gine na zamani, an yi abubuwa da dama na cigaba. Wannan ba karamin ci gaba bane.
Daga nasu waje ƴan kungiyar Farar Hula me za su iya cewa game da wannan rana? Sadatu Iliya dan Malana kungiyar Farar Hula ta MPCR cewa yi a wancan lokaci da Nijar din ta samu jamhuriya an ga ci gaba, duk da dai yanzu ma tsarin da hukumomi suka dauka na wannan rana ba laifi.
Ci gaban da aka samu shi, akwai hukumomi na jamhuriya, akwai kundin tsarin mulki, akwai inci da aka ba dan adam a rubuce, kuma an samu ci gaba da dama tunda an samu wasu abubuwa da Nijar ta samu kamar ta fannin gine-gine da wasu masana'antu. Amma kuma aka diba ta ga fannin siyasa akwai jaba shine a gaskiya a da talaka yana tsoron doka. An san da a Nijar babu cin hanci da rashawa, akwai ilimi tsari mai bada ilimi ingantattu tsarin gina jahohi da aka dauko tun dai mulki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar.
To mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da uwar gidansa Karen Pence sun karɓi allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 kai tsaye ta talabijin a wani ƙoƙarin nuna wa jama'a cewa allurar ba ta da illa. Pence da matarsa sun karɓi allurar a asibitin Walter Reed Medical Center kusa da birnin Washington DC. Bayan allurar rigakafin, Pence ya yi magana da manema labarai, inda ya kwatanta lamarin a matsayin mako mai cike da tarihi, yana mai nuni da allurar da ya yi. Zababban shugaban kasar Joe Biden ya faɗa wa kafar labarai ta NBC cewa yana sa ran karɓar tasu allurar cikin mako mai zuwa. Jami'ai a Afghanistan sun ce fashewar wani bam a yau Juma'a ta kashe akalla fararen hula 15, galibinsu yara ƙanana, a gabashin lardin Ghazni. kakakin ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Tariq Aryan ya ce an hada abubuwan fashewar ne a cikin wani keke ne kafa uku wanda aka ajiye shi a kusa da wani taron biki a gundumar Gilan yayinda ake karanta littafin Al-Qur'ani mai tsarki a lokacin ya kara da cewa mummunan harin ta kuma raunata akalla mutane 20 mafi yawan waɗanda harin na ranar Juma'a ya rutsa da su an ce shekarun su ba su wuce 18 ba ba a dai san wanda ya ajiye wannan keken ba a kusa da wajen taron
labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni tun bayan sace dalibai ƴan makarantar sakandare dake karamar hukumar kankara a makon da ya gabata yayin yaran gwamnati da ma kasashen ketare suka maida hankalin su akan hanyoyi da suka kamata a bi don kubutar da yaran Allah cikin ikon sa kuwa ya takaita ma yaran wahala inda muka ruwaito muku a jiya cewar an kubutar da su to kowanne hali suka tsinci kansu tun daga jiyar har zuwa yau Sani Shu'aibu manumfashi ya aiko mana da rahoton halin da yaran da iyayen su suke ciki
su dai waɗannan dalibai a karan farko jiya sun ci abinci da suka iso haka nan kuma da safen nan sun yi kalaci sabanin abin da ake ba su kamar yadda wannan yaro ya gaya mani
lokacin cin abinci kuma idan ka suka ba mu kamar danyen wake da sai haka ba za su ƙara ba mu abinci ba sai can
danye haka za mu sishi
danye za mu sishi mu tara kankasar shi sai san irin da magaita haka wajen biyar za su iya kawo mana kuɗi ko su ba da wake haka wanda bai dawo ba su ba da su sa dan gishiri kowa a ƴan mai a hannet
to wajen bacci ba da daddare
wajen bacci saman kasa muke kwanciya duk gasar sama ma duk wajen bishiyu ne ga kusa da kogi ga sanyin kasa haka muke kwanta tuburbuɗi ko a wannan labawa
baya ga haka na samu zantawa da shi kwamishinan ilimi injishin yaya ya ji game da wannan al'amari da Allah ya sa aka samu waɗannan yara
to alhamdulillah ba abin da zan yi sai in fara ma Allah godiya da ya nuna mun wannan lokaci
kai kade me zaka ce wa iyaye dan ranar farko din nan da ka je sun koka
to yanzu sai in ce musu san barka mun gode kwarai a ƙara yi mu addu'o'in nan da jajircewa gwamnati ita ta kai mu ga nasara saboda haka muna kira ga iyaye cewa duk sanda abu ya faru a ƙara koma ga Allah ai hakuri
su kuma waɗannan iyaye su biyu ba su riga sun auna ido da ƴaƴansu ba saboda haka hankalin su a tashi yake
wannan family Ibrahim
wannan family yaya batun labarin yaranka
so yanzu abin da ka wuni kenan shi ne ke fata muke rubugun ubangiji da Allah hadan da shin gaishe
yanzu tun jiya da suka zo da dare da kuma safi yana duka dindi ba mu gaishe ku
eh ka san nazo daga nesa ne ba nan nake zama ka san ba
eh
ni mutumin gangara ne kankara kuma kuka shi da nake
eh
so da nan da kwasi da nake zuwa na kenan yanzu so addu'a da nake Allah goda mu shi ma an gaishe ku so in san halin da kike shi na addu'a nake maka
Allah ya sa da ci Allah
kuma ya yi daga
ni ma ba
so ga wata baiwa Allah Hajiya ya sunanki
sunana Maryam Salis Taranci
to ya labarin yaron
to labarin yaron na dai mun ga yaran sun wuce cikin mota a jikata amma mun gode ma Allah mun gode ma jami'an tsaro da suka taimaka mamu har suka kwato mamu wa'annan yaya su ma Allah ya musu albarka ya raba su da sharrin mutum da na alija mun kuma gode ma al'umma gaba ɗaya sun taya mu da addu'a Allah ya kubutar mana da wa'annan yaya saboda ba wanda ya mamu wannan magani sai Allah mun ga aya Allah ta yi aiki Allah kuma ya kara mu annabi daraja sallallahu alaihi wa sallam
ya yaro na cikin gashi
ban gashi ba kuma ban yi magana da shi ba har yanzu
to Allah ya sa gashi to ya zuwa lokacin da muka hada wannan shiri ana sa ran zuwan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari zai zo ya gana da su a sasanin Al-Hazaina jihar Katsina akan hanyar sa ta komawa gida Abuja a ƙarshen ziyarar mako guda na ƙashin kansa da ya je mahaifarsa wato Daura sai shi abin malafashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
ta fatar Allah ya kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin a jamhuriyar Niger kuwa bikin cika shekaru 62 aka yi da samun yancin kasar daga hannun turawan mulkin mallaka daga Faransa. Tamar Abari ta yi mana nazarin wannan ranar da kuma irin muhimmancin da take da shi ga 'yan kasar.
Shekaru 62 kenan da Niger ta zama jamhuriya tsawon wani lokaci wani ci gaba ko aka san haka ne ɗan ƙasar suka gani ga dai abin da wasu da na hira da suke cewa
sunana dai Adamu Madu na farko dai muna godiya sosai da Allah ya gwada muna wannan rana ƙasar mu Niger ta zama jamhuriya sai mu ce alhamdulillah saboda yau Niger kowa ya shigo ta ya san da ya shigo ƙasa ba kamar da ba mudan ta hurhura sosai saboda irin ayyuka da muka gani akan samu wurare waɗanda lalle har yanzu suna da saura amma gaskiya motsiya hilabewa ga yanda anka motsa sai mu ce to gaskiya alhamdulillah
gali dauda kun bana amma mun ga abubuwan yazo kama da lamidiya to Allah shi musamman ne ne yasa kaga hal adizu December ma da aka saba dan a ƙara ba da damal wannan himmal wannan ranar adifar da aka yi sallah ta bana an dage ta ba ai ba ta yi ba saboda fitatowan su hujuji wanda su masu tsara su suka san tadar mu abinda muke hota a nan a garin ya kasance wurin dalilin da yasa ba yi ba suna dalili ne wanda za su iya bada hujja kuma za ta gamshi al'umma ya kamata a matsayin mu na yan ƙasa mu kwatanta jin dadin mu zo mu zamana a yi tunani a ga menene ya kamata kasar ne ya kamata a ce ta samu menene ba samu ba ya kamata abin a same shi ya ne za a yanda wasu matsalolin da a gyara kuma menene amfanin da muka samu
sunana mallam mamangala dima talaka ne mazaunin unguwar kwalliya ita dai wannan sallah ce ingantatta mai kyau tunda ta ba mu damar cewa mu gane Niger ta samu shi gida ta ce ita ma jamhuriya ce mai zaman kanta a dai can da cikin shekaru da muka sani akan zo a taru a gwada abubuwan da kasar take da kwai ma soji ne su zo su yi display da sauransu ma ɗan makaranta tani yau aka waye gari har su mutane na zamani wanda suke jagorancin kasa ta kalkashin demokradiya sai suke zawwa wannan a bikin wannan salle sai suke yin shi kamulide kuma dama ce wanda a kowane lokaci duk garin da aka je sai an dura mai kudi an yi gine-gine na zamani an yi abubuwa da dama na ci gaba wanda ba karamin ci gaba bane
daga nasu waje ɗan kungiyar farar hula me za su iya cewa game da wannan rana Sadat Iliya dan malama kungiyar farar hula ta MPCR cewa a wancan lokaci da Niger din ta samu jamhuriya an ga ci gaba duk da dai yanzu ma tsarin da hukumomi suka dauka na wannan rana ba laifi
ci gaban da aka samu shi akwai hukumomi na jamhuriya akwai kundin tsarin mulki akwai ilci da aka ba dan adam a rubuce kuma an samu ci gaba da dama tunda an samu wasu abubuwa da Niger ta samu kamar ta fannin gine-gine da wasu masana'antu da wasu arziki ma ko wanda da babu su amma kuma aka diba ta ga fannin siyasa akwai jaba shine a gaskiya a da talaka yana tsoron doka an san da a Niger babu cin hanci da rashawa akwai ilimi tsari mai ba da ilimi ingantattun tsarin gina shahohi da aka dauko tun dai mulki a jama'a wani babban birni na cikin kasan mu cikin biranen mu takwas aje a kawo ta wannan garin a gamu gaba ɗaya kasa ta gamu a hada kai a sada zumunta a hada kai ɗan kasa kin ga wannan abu ne mai kyau saboda na farko yana fara jahohi da musu samu kyautatu a gina su abubuwan da ba hanyoyi ne ma'aikatu ne tasirin shi ne na yadda za a hada kowace jaha a gurin a gamu a yi wasanni na al'adu tsakanin ƴan kasa a cudo kuma ana yin muhawara da dama a cikin wannan lokacin da ake dauka ana yi wanda duka kan al'amuran kasa kenan wannan abubuwa ne wanda vraiment suna da alfanu wanda ya kamata a ce an bunkasa kuma vraiment abin da ya rage ma wannan sallah ta bana armashi ma shi ne irin wannan da saduwa da ake ta sada zumunci ga ƴan kasa babu ita
Tamara Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
yanzu kuma bar mu sake komawa Najeriya inda ra'ayoyi suka bambanta tsakanin ƴan kasar kan rigakafin coronavirus bayan kiran da gwamnatin kasar ta yi na bin ka'idojin kare kai daga cutar a yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ci gaba da wayar da kan al'umma da gargadi akan yadda za su kare kansu daga kamuwa daga wannan cutar bisa ga ka'idojin masana kiwon lafiya ra'ayoyin wasu ƴan kasar sun bambanta game da annobar da kuma rigakafin ta wakilin muryar Amurka Halima Abdurrauf ta aika muna da ƙarin bayani
Monica Jacob, ma'aikaciyar jinya a asibitin gwamnati da ke garin Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, ta yi bayani akan bin ka'idojin kare kai a cikin al'umma.
Ka'idoji akan coronavirus inda a cikin gari ne. Ana dan kokari zaki ga a cikin mafi yawa kadan ne suke bin ka'idodin shi. Amma mu tunda muna aikin kiwon lafiya muna cikin asibiti idan suka zo sai sun saka face mask sai sun wanke hannu kafin su shigo kuma sai mun dubi zafin jikinsu. Gaskiya mafi yawa ba su saka takunkumin fuska. Sai dai in yanzu da aka ce kuma coronan kin san ya sake ya sako ni face ya dawo so shine killer za sa amma da haka din ma kai da kake sawon a cikin mutane sai a maka ganin kai kake so ka kawo corona time an kawo vaccine na corona din shi ma idan aka gaya musu amfanin shi kuma idan baka yi ba illan shi kin ga muka wayar musu da kai za su yadda su so jama'a ya kamata su yi hatara su kiyaye wayannan dokokin
wasu ƴan Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su game da rigakafin da ake kokarin shigowa da shi kasar Ahmad Rabu shine sarkin askar Najeriya
an samu bambanta ra'ayi kuma kamar mu itatuwa irin na gargajiya ba za mu so lalle a kama na wani rigakafin da kasa da bamba bayan mu nan muna da shi babban abin da yake kamata kawai gwamnatin kasar mu da mai da hankali da neman masana itatuwa su zauna su bincike akan wannan al'amari tunda mata mafita don makana da ba gidanka je kana aro abu wani ba kai daidai ba kuma in kare na naka na gida sai ka je ka tsire wani abin da ba zai amfani ka ba
sunana Usman Adamu daya a cikin kashi 100 kashi 99 ba sai idan yanzu misali mutun yana da iyaye kai da kake tunanin cewa in ta kama ka har zaka zo ka warke baka sani ba to in ka kai ba ka shiga cikin gida kana da iyaye to har in kana son iyayenka dole ne ka kare kanka da wannan abin saboda kar ka je ka shafa musu a the end of the day su mutu ka kare su iyaye
a bangaren gwamnati jagorar committee na musamman akan yaki da cutar corona virus Dr. Sani Aliyu yayi bayani akan karuwar cutar covid a kasar
gaskiya lambobin da suke tashi abin bai mana dadi ba to amma in aka duba aka gani a cikin sati bi sati uku da ya wuce irin taron jama'a da aka rinka samu wanda kwata-kwata mutane ba sa lura kaidojin da aka saka sun watsar da su dole ya kasance wannan cutar dama tuntuncin mun fada ba wai sace ku bane har yanzu tana tare da wannan mugun ciwo ne kuma gwamnati ba ta zauna haka nan ba suna kallo mutane na kama wannan cutar suna shan wahala dole gwamnati za ta fito da tsari mai munna da abin da jihar Kaduna suka yi kuma mun ma za mu fito da tsari a cikin kwanakin nan tunda muke ba mu taba samun mutum 5,000 ba jiya mun samu mutum 1,100 da dan kada kiran da zan yi wa jama'a shine ba abin da yake lafiya hoton Christmas din nan da ake shiga da sabon shekara da sauransu in dai Allah ya yi muna da rai akwai wani su za su zo nan gaba so a yi hakuri a keɓe a kula
tun bayan ayyana samun rigakafin annobar coronavirus aka fara cece-kuce akan yiwuwar amincewar 'yan kasar da rigakafin a baya-bayan nan gwamnan jihar Legas da takwarassa na jihar Filato da wasu jiga-jigan gwamnati sun kamu da cutar ta corona banda waɗanda suka rasa ransu sakamakon annobar Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awal ya hada muna
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru hakanta ya fara cin ruwa musamman ma wajen gano waɗanda suke da hannu ko suke amfani da matsayin su na siyasa kuma suke hada kai da maharan Boko Haram waɗanda su kwashe sama da shekaru goma suna hada-hada su a arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru yanzu dai an danko wani tsohon dan majalisar dokokin kasar ta Kamaru mai suna Bulama Mala wanda ya wakilci bangaren Mayo Saba da ke jihar Arewa mai nisa ta kasar Kamaru jama'an tsaron kasar da yanzu haka sun danke shi anda suka gurbanta shi kuma suna ci gaba da yi masa tambayoyi na musamman shi da wani bafatake mai suna Talba wanda shi ne yake kaiwa maharan Boko Haram kayayyakin da suke nema kamar da kayayyakin abinci da kuma shanu da sauransu yanzu dai ɗan kasar da wurare suka danke shi Talba da shanu guda goma yana kora su a cikin daji zuwa kaiwa maharan na Boko Haram bayan su laka da mishi kashi ne sai ya bayyana musu sunan mai gidansa wanda yake aikansa da waɗannan kayayyakin domin kaiwa maharan na Boko Haram duk da cewa dai a shekarar 2018 a wani zama da aka yi a majalisar dokoki na kasar Jamhuriyar Kamaru shugaban majalisa ka baya ke jibran ya sanar da cewa dai a cikin masu biye da madafun iko ko 'yan siyasa akwai waɗansu waɗanda suke alaka da mahara na Boko Haram kana daga bisani ne dai shugaban na majalisar dokokin kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya nuna wani dogarin sa wanda yake bai yarda da shi ba kuma shi ma yana alaka ne da mahara na Boko Haram wanda har yanzu haka yana hannun jami'an tsaro ana ci gaba da yi masa bincike gaba Alhaji Garba Abubakar da yake daga cikin kusoshi na jami'ar FDC ko CBDM ta shugaban biya masu mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma a jami'ar da shi tsohon dan majalisar yake bakewa yana takama da wannan jam'iyya ya mini karin haske kan al'amura
na tabbatar maka cewa gwamnatin Kamaru ya kama dan majalisa mai alaka da ƴan Boko Haram. To a wanda aka yi nan kasan tuntun da ma gwamnati president assembly yayi maganan cewa Boko Haram a cikin al'umman mu suke. To kasan gwamnatin Kamaru ba ta hanzarin tafiyar da bushe ta ga banda zai tafiya da kare haƙƙin bil adab. To yanzu dai Abu Dubu ne ya cika shine kaga gwamnati ta sa masa hannu da shi da wa'anda suke taimaka masa na sayar da shana shanu da wayansu kasuwanci wanda yake taimaka Boko Haram da kudi. To shi yasa kaga mutane da su runa musan yadda gwamnati yake tafiyar da harkan sa ba. Gwamnati na kare bil adam dubi sa ga duk wani lokaci haka ce wani kaza na abu kaza gwamnati ba ta saurin tafiya kama shi kamar wayanda suka kashe mace kaga san da aka ga mana zai ga gwamnati suka kashe suka kama su kamar wanda ake musu shari'a wanda da suka kashe borori a gargum suka kona musu gidaje kaga yanzu ake musu shari'a. To gwamnati ta dau matakin ta lashi takobin cewa sai ta ga sai ta tabbatar da duk wa'anda suka yi wani kuskure akan bil adam gaban kotu kotu kuma sai ya ba su sakamakon abinda suka haddasa na muganci ko na kisa ko na shedanci ko wasu mugayen abubuwa da zai damu al'umman Kamaru. Jiya an kama shi wannan tsohon majalis ɗin majalisan da masu taimaka masa duk an kama su suna tsare ana ci gaba da bincike za a samu a nemi idan da akwai wa'ansu wanda hannayen su yake cin wannan al'amari za a dauke su ko a cikin gwamnati suke ko a cikin majalisa suke.
Alhaji Aldana dan jam'iyyar adawa ne na SDF ta Niger Province shi ma ga abin da yace
ko ko mu ce a cikin gwamnati din da kuma mutanen wadanda suke taimaka ma irin wadannan mutanen na Boko Haram kada mu soma ma da wannan tsohon dan jama'iyyar RDPC wato tsohon wakili kenan a majalisar dokoki wanda kuma a yanzu haka ma yana da matsayi kwarai da gaske a committee central wato mamban shi wannan tuciyan wannan a jama'iyyar ne wato RDPC wato ana kiran shi yana da sunan shi da nan da shi da kanin shi aka same su za su kai shanu da kudade da abinci za a kai shanu a jaba Boko Haram ai kan ku manta irin abuka yana daga cikin sukacin gwamnati baba yau gaba ya gere da yake magana ai farko wanda ya fada wannan ai shine ai da aka kama dan su turawa Ibrahim da shi da matan shi da dan shi waye kai kudi gaba ya yi shi ya kai kudi ya je bayar aka fito da su wato ya sai inda suke kenan ai ya sai inda suke ba da aka tafi da kungiyar mutan da suka je ai aje su ya gidan shi shi kadai ya tafi ya kai kudi kuma ya fito da wannan turawa din irin wannan abubuwan suna faruwa kware da gaske wancan ba ara da aka samu cewa ƴan sanda sun kashe mata da yaya ai minista ba watsa labarun kasar Kamaru fitowa yace ba aka muru akai wannan al'amarin ba wannan al'amarin nan a Mali aka yi shi bayan haka ne shugaban kasa da kanshi fito ya ce a gaskiya ne abin nan aka muru akai shike nawa aka ce muna an kama su za a yi bincike za a sa abin da ake kaman wannan din yanzu haka an ce yana hannu gendarma ana bincike akai ana so a san gaskiyan al'amari da karshe za a ce maka bai komai ba ko kuwa sa mu yi bacci mu yi zauna kawai muna ta jira shike ne shiga magana din ya fice a ga gangara ma ka je ta shashi ji wannan inda ake ta shiri bangare ɗayan ingilishi a za ka samu irin abubuwa ka suna faruwa kwarai da gaske ina wannan ita mai gadi gidan kurkutu na fursuna wadanda aka yayyanka ta aya ake kiran ta aya wani ne Filimon da aka yayyanka ta aka ce an kama wadannan mutane an kama su akwai wani lokaci an kai su kotu har yanzu babu wani shari'a babu sunan su ma ba mu san ma abin da suke ciki bayan haka aka samu kisa da aka yi a wani ƙauye da ake kiran shi Gargud a Gargud na haka aka kashe mutane sama da 50 mutanen farin hula har yau aka ce an kama waɗannan mutane
bayan sai Mahmud ya yi mini kayan hasle kan yadda za a yi da tsohon dan majalisar mutum da idan aka same shi da hannu rumurumu a cikin al'amar
abin da za a fara yi za a wato su a shugabansu to wajen yin shari'a kuma mun san dokan din ai wannan babu guda biyu wato a cikin su ɗan masu sassautarwa ɗan juyin mulki ne a ƙasa domin Boko Haram ka an san me suke nema dama to saboda haka idan aka sashi a cikin wannan to shari'an kisa ne ai amma kuma da yake mun bayyanar cewa ƙasan Kamaru shari'an kisa na nan amma kuma shi da izinin mai ƙasa ake yin wannan kisan din tunda kuma shi mai ƙasar nan yake nan bai taba bada wannan izinin din ba to shi sa wannan zai masa dai shari'an kisa to amma kuma zai zaman fursa ne ba zai ba za a kashe shi ba
na da mijin ta bakin jami'an tsaro na bangaren jihar Arewa mai nisan amma abin ya faskara an da yanzu haka wadanda ake zargin su da hada kai da mahallin Boko Haram suke zaure ana ci gaba da neman bayanai da sirri a bakin su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta shirya sabu domin karban baki da za su shigo kasar musamman ma waɗanda za su buga gasar shan na cikin gidan nahiyar afirka wanda za a fara bugawa ranar 6 ga watan januwari shekarar 2021 ko sulemani ya mana ƙarin haske kan tarbar bakin da za a yi da kuma irin shirye-shiryen da aka kammala a kasar jamhuriyar kamaru
malam awal garba game da wasan shan da za a buga a kasar kamaru nan da kwanaki kadan sai mu ce aski ya zo gaban goshi ba komawa da baya gwamnatin Kamaru sun yi karshen bincike da kallin filayen da za buga wasa sun tabbatar aiki ya kammala an kammala aiki wayansu kurakuran da suka saura su ma an kammala yanzu dai muna jiran ana kamar kasan Kamaru na jiran bakin ta ne don a fara wannan wasan a January 16 minister kasan Kamaru ya yi tafiye-tafiye na birnayen da za buga wannan wasan kaman Yaounde ya je Stade Amadou Ahidjo ya gani komai an kammala ya zo birnin Douala inda akwai group biyu akwai inda za a buga a stade Japomo naka gina sabon gini da kuma shi stade Onisport Bipanda da shima aka yi masa koskarima aka sake bashi wani hange da kuma birnin Limbe da Boya da can ma ya je ya gani ya ga aiki ya ci gaba komai an kammala sai dai mu ce yanzu ana jiran wannan wasan da za buga da kuma CAF da suka bada goyon baya 100% a ga an kammala ayyuka a samu wani tigas ko kuma a samu wani komawa baya in wannan wasan ya zo sai mu ce muna wa Kamaru roƙon Allah Allah ya basu nasara su samu su wuce kasan a kasan Kamaru ba buga league yau shekara biyu ba buga wani championship ba wanda zai sa wa'annan ƴan wasan su samu wani kwazo su sami wani shiri na jiran wannan wasan sai dai mu ce to Allah basu sa'a don kan preparation na wannan wasan Kamaru ba ta yi shi akan lokaci ba kuma ba ta yi shi a tsarin da aka saba ba sai dai mu ce Allah basu sa'a
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da haka muka kawo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
kuma ne shugaban Amurka Mike Pence wani gidansa Karen Pence sun karbi allurar rigakafin ta farko ta COVID-19 kai tsaye ta television a wani kokarin nuna wa jama'a cewa allurar ba ta da illa Pence da matarsa sun karbi allurar a asibitin Walter Reed Medical Center kusa da birnin Washington DC bayan allurar rigakafin Pence ya yi magana da manema labarai inda ya kwatanta lamarin a matsayin mako mai cike da tarihi yana mai nuni da allurar da ya yi zababban shugaban kasar Joe Biden ya faɗa wa kafar labarai ta NBC cewa yana sa ran karɓar tasu allurar cikin mako mai zuwa
masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen kamun mu sallama da ku bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin masu sauraron mu a duk faɗin duniya da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu a madadin abokiyar aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gratian. Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni safiya peace salam